Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala. Shirin da kan yi duba kan abubuwan da suka shafi siyasar ƙasa, jiha da kuma mataki na ƙananan hukumomi. Shirin kan ba da dama a lokuta da dama ga 'yan siyasa domin su tofa albarkacin bakin su bisa dogaro da sashin nan na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sunana Muzammil Ibrahim Yaka sai da zan jara gamar wannan shiri kuma tare da ni akwai abokin aiki
Ahmad Rabi'u Ja'in.
Cikin yadda Allah da taimakon Ahmad Rabi'u Ja'in zamu gabatar da wannan shiri gare ku. Kuma da fatan an sha ruwa lafiya, Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya kaddara muna daga cikin bayin da za a yantar a wannan wata mai albarka. Amin amin. Ja'in, ya aka sha ruwa?
An sha ruwa alhamdulillah.
Ba wani abu gari yayi limshi dai ga yanayi na ruwa da muna ta fara kankama.
Wallahi tallahi.
Ko kuma ce ta dan yi flashing?
Ga yanayi ma dai dan kusan zan iya cewa ya kamata kowa ya fara zuwa sharar gona.
Kana gona ne?
A ni ina zuwa gona mana lokaci zuwa lokaci, amma dai a bari tukuna da munar ta kama.
Ka san kai magana gona ne fa baba gaza nake tana manajan dala.
Ai ka san shi baba, an ce ba daga nan ba inda wajen zuwa gona ne wajen yin noma.
Amma ka tambaye shi a batun bunkura ne ko ina ne, tunda suka yi wani noma aka ce da suka karanta a nakare. Me ya faru me ya faru, ni dai ina ji akwai buƙatar ya bamu amsa.
To wannan sai dai mun nemi baba tukune ba.
Eh shi da mutakanan nan sama bangaren kudi.
To Allah ya kyauta.
Eh to amin amin, amma yana da sha'awar gona dan ka san shi gaza ba ruwansa. A gidansa ma yakan gina daki a samu kan soro kawai ya watsa iri sai ga alkama ta fito ko rama ko abin nan.
To daga akan soro ma
to ai shi yace ko ina gurin neman abinci ne kawai a nema, indai haƙi ne.
To ya danganta, wata kila ko shi akwai wani nasibi da yake da shi ne, wata kila shi yasa yake irin waɗannan noma.
To ya kamata dai mu riƙa koya daga gare shi, don wallahi cikakken manomi ne kana ganin sa.
To kuma da ma haka dukkan al'umma ya kamata su kasance, ba ka dogara ga iya kasuwanci ko aikin office ko wani abu ba, kai ma ka dan dinga lekawa harkan noma da sauransu.
To Allah ya kyauta. Mu fara lekawa majalisar dattawa. Ka san Godwin Emefiele, gwamnan babban bankin ƙasa, ya halarci majalisar dattawa ta ƙasa inda aka kira shi a zauna da shi.
Ka san a baya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mika wa majalisa sunansa da zimmar za su ƙara tantance shi ya dora a karo na biyu.
Eh ka san kuma shi gadansa fa aka yi fa a gwamnatin Jonathan.
Eh a baya zamanin tsohon shugaban ƙasa Jonathan kamar ba a gama tabbatar da cewa shine gwamnan babban banki ba.
To amma dai abin da yake kalubale yanzu wannan badakalar da take kansa, duk da dai cewa zargi ake nan innan kuraɗe da suka bata. Shin majalisar za ta tantance shi ta miƙo shugaban ƙasa a ƙara nada shi, ko ko za ta yi birsin da mun gani a baya irin wannan ta faru kamar magu? Sun ce suna zargin sa da wani abu, har yau sun kisa tabbatar da shi a matsayin shugaban hukumar EFCC.
A jiya majalisar ta tabbatar da cewa tuni ma aiki yayi nisa wajen tantance shi kansa Godwin Emefiele din.
Sai dai kafin ga akai a tantance shi, ka san akwai Honorable Amanullah Ahmad Muhammad ya maganta akan wannan batu inda ya yi shimfiɗa doguwa kuma ya sukwane filin.
Muzambil a ƙasar nan tamu Najeriya, in aka yi waɗansu abubuwan sai mutum ya kwana da baƙin ciki, ya kwana da takaici, kuma wani lokacin ma ya maida abun dariya. Yanzu a lullubo kura da fata akuya, ko ba gane ba wannan gwamna na Central Bank a ce a wannan next level da shi za a tafi. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutumin nan mai girma shugaban ƙasa, in ka manta da shi aka ci amanar ƙasar nan, aka fito da kuɗaɗe ba naira ba dala biliyan 2,100 na makamai, ko ba gane ba na tsaro, wanda ake cewa national security issue, wanda ba a compromise na national security issue. Suka raba kuɗin nan, suka tarwatsa su duk wanda aka babba kuɗaɗen nan. Akasarin su shugaban ƙasa duk sun fado APC, suna ta cin kuɗin nan, ko ba gane ba suna ta bushe su, suna ta walwala da kuɗaɗen nan. Cin amana ta biyu wanda za a yi wa ƙasar nan tare da gwamnan Central Bank din nan shine da suke devalue naira by over 100%, ko ba gane ba ya zo nairan nan tana 180, 170, 190, yau dalar nan sai da suka kai ta naira 520, daga baya yanzu aka maida ita officially 360. Sannan cin amana na uku wanda za a wa ƙasar nan mai girma shugaban ƙasa shine illegal transfer, wanda MDN ta kwashe kuɗi daga ƙasar nan dala biliyan 8,100 with active connivance, ko ba gane ba, da commercial banks guda biyar da mutanen Central Bank din nan. Kuma ba yadda za a ce Emefiele bai sani ba. Babu wata ƙasa a duniya da gwamnan Central Bank yau za a fitar da dala miliyan 10 ba dala biliyan 1 ba, ba 2 ba, ba 3 ba, ba 4 ba, ba 5 ba, ba 6 ba, ba 7 ba, ba 8 ba, a ce bai sani ba. Cin amana wanda za a yi na hudu a ƙasar nan shine magana stamp duty din nan. Stamp duties din nan kuɗi ne da gwamnati ta ce kowa ya dinga biya, duk wanda ya transaction a banki za a ɗaukan mishi naira 50, duk wanda ya kwangila za a ɗaukan mishi kashi 1/100. A yi remitting, ko ba gane ba, into federation account, wanda za a je a wata talakawan ƙasar nan aiki. Amma kuɗin nan an rasa inda suka shiga, duk bayanan da za a je a nema a Central Bank sun hana bayanan. Information da za a je a nema a commercial banks bayanai sun hana. Information da za a nema a NIPOS sun hana. Information da za a nema a NIBSS an rasa inda za a samu information din. Information din an je office din sakataren gwamnati an rasa. To yau me za ka ce da wannan gwamna na Central Bank? Cin amana na biyar har yanzu bankunan nan cin karansu suke babu Baka Commercial Banks din nan a gaban sa wanda shine watchdog da su da NDIC na su lura da waɗannan bankuna a wani hali suke ciki MD na Sky Bank ya wawure wuri na goga wuri biliyan 450 bankin nan ya durkushe ba dan emergency dauki da Mcon suka kawo ba mai girma governor shine wannan banki yanzu ya koma Polaris Bank su kuma wancan MD yana cin yana yawon sa an ba da bailin sa ya ci banza mu kuma masu biyan haraji a kasan nan yau an dauki kudin mu an yi bailin out a waɗannan manyan barayi saboda haka mai girma shugaban kasa ina baka shawara bai dace a dinga dauko gwamnatin Central Bank daga wurin waɗannan commercial banks din ba saboda kuraye ne baki ɗayan su kasar bata gaban su so suke koyonnan su a cikin su gasa yake dala nawa ya tara a kasashen bankuna na waje kaddara nawa ya tara in ka duba commercial banks din nan guda biyar har da Diamond Bank yanzu akwai ma'aikaciyar Diamond Bank da aka dauko a lokacin ta kuma akai wannan badakala amma yau ita ce deputy governor a Central Bank saboda haka ya kamata a waiwaya a duba al'amuran nan a duba a gani tsohon gwamnatin Central Bank abin da ya ruba shugaban kasa that akwai crude oil da aka sayar a kasan nan ba a yi remitting account din ba amma aka cire shi wanda shi tsayawa mai sai an dawo da kudin nan amma aka cire shi daga gwamnatin Central Bank din nan amma ga waɗannan abubuwa na kashi da ake cin amanar kasan nan kuma akwai dual exchange rate ne mai girma shugaban kasa dallan nan akwai wanda ake sayar musu 305 su wane ne su har yanzu Central Bank bata publishing din weekly sales da take wa irin waɗannan suwa ne ake sayar musu dallan nan mu kuma masu saka ido mu je mu bincika
wannan rabul amanallahi Ahmad dan siyasa a nan Kano
to Allah ya kyauta su shugabannin namu Allah ya ba su ido da za su gani su kalli abin da ya kamata a yi a taimaki talaka mu dawo nan jihar Kano ka san akwai babbar kotun jiha mai zamanta Ungogo kan batun dokar da majalisa ta yi gwamna kuma ya rataba mata hannu za a kara masarautu guda hudu a nan jihar Kano
tun a ranar Juma'a da ta gabata ita kanta kotun ta ba da wata sanarwa na cewa ta dakatar da wannan yunkuri na karin masarautu
batu ake ne yanzu shi alkali Justice Nasiru Saminu ya kara tabbatarwa cewa lallai odan nan da kotu ta bayar tana nan yanzu ya ce kowa ya tsaya cak da ita majalisar da shi gwamnan da su sarakunan da aka nada kowa ya tsaya cak har sai ranar da ya hukunci sannan za a ga menene abin yi
to ai dama har kullun za iya cewa kowa gargashin shari'a yake abinda kotu ta zartar shine abin da yake daidai
ka san sau da yawa idan aka samu takaddama tsakanin bangaren zartarwa da bangaren doka ko da al'umma gari ko da wani ma da yake ganin bai masa daidai ba gaba ɗaya fa garzaya ake gaban kotu a ce me fasarar dokar ne me tace abinda kotu kuma ta ga ma fa dole shi zaki amfani
to kuma a wannan karan za iya cewa a baya an dan so a samu wannan tinjatin tsakanin bangaren gwamnati da kuma bangaren kotu duba da cewa kotu ta bayyana kaza su kuma bangaren gwamnati sun bayyana wani abu na daban
to ai jahin duk abinka karshe fa duk abin da alƙali ya ce shi za a yi sai dai in aka gama hukuncin ka gabe maka baka ƙara gaba ka je dai kotun ita ma kotun in ta maka hukunci daidai da naka shikenan kuma kowa dole ya karba
to yanzu dai abin jira a gani zuwa ranar da alƙalin zai tabbatar da wannan hukunci
to Allah ya kyauta malaka majalisar wakilai ta ƙasa a masu ƴan majalisun wakilai da ake cewa House of Reps
wannan majalisa ta tare kenan da za a shiga nan gaba kaɗan
munan anan gida muna da dan uwa abokin aiki Shaban Ibrahim Sharada wanda da tare muke aiki da shi yanzu ya zama wakili na karamar hukumar Birni
wanda za iya cewa sabon wakili ne ko a ce sabon yankan rake wanda zai shiga majalisar a kwanakin nan
to ba magana sa bace shi kadai magana su ci ƴan majalisun gaba ɗaya na ƙasa
musamman ma waɗanda za su kama aiki a daidai irin wannan lokaci ko nan da kwanaki 15 masu zuwa kenan
wato kana nufin waɗanda za su shiga majalisa ta tara gaba ɗayan su batu ake ta a yanzu haka tunda wai an zabe su zababbu ne su an ware wasu kudade makudai da za a yi musu marabu
to wannan dai za a iya cewa kamar yadda kake jin masu fashin baki suna yawan fade ƴan majalisu suna karbar wasu kudade wanda ya kamata a ce ana waiwayo al'umma musamman waɗanda suka zabe su
jaridar The Punch ita ta yi wannan bankada cewa duk wani dan majalisar wakilai da zai shiga majalisa a yanzu ta tara ka san su 469 ne to za a dauki kudi naira miliyan 4000 da miliyan 600 a raba musu ana sa ran kowa zai iya samun naira miliyan 9 wai domin su nemi mahalli da kujeru da gado da gidan da zaka kama
to Allah sarki mallan talaka
ce kai shagon ka nawa bai ba no aka baka ka kama ne to Allah sa to ba mu sani ba dai ka san tun wancan lokaci gwamnatin banki sarki Sunusa a wancan lokaci ya fada ya ce kudin da ake ja a Najeriya ake cewa babu kudi kaso mafi tsoka ƴan majalisu ne suke ci
kusan za a iya cewa akwai wani ma da ya taba cewa mutum yana matsayin ma'aikaci sai ya shekara 36 din nan wani ma bai ma iya daukan albashin dan majalisa ba
ma'aikacin gwamnati a Najeriya sai ya shekara 35 36 yana aiki sai ya aje aikin sai a bashi wasu ƴan kudi wai a lokacin zai fara fafutukar wai ya za a yi sai gida tsawon wannan lokacin a gidan haya yake sai ka fara shiri wallahi kaga gonar raken nan wallahi ka je ka zuba taki
kaga akwai abubuwa a ƙasa kenan
baka karbi shawara ta bane
a'a na karba mana amma
dai ka je gurin gaza wallahi talle baka shawarwarin gona wallahi sosai
a zan je gurin sa dan akwai wani iri da na gani
a office go na ga ma karshen ta ya fara share gona yanzu
a ai shi na gaba daga nan ba akwai himma gaskiya
to ka san me suwaro sai ya ce to ya batun sanatoci kuma tunda an yi maraba da ƴan majalisa to su ma sanatoci kowane mutum da za a bashi naira miliyan 10,130 har da 2 kama gida ya sai katako kayan furniture da suka hada da su kujeru su gado su duk abin da zai saka office da gida
to amma ni abin tambayar anan shine wannan kudin da aka ba su kusan shine albashin su na wannan lokacin ko kuma kawai dai gwamnati ta ba su ne da sunan kawai dai wani dan
anasu ne baka ji an ce maka maraba da zuwa ba
to
kamar kai ne ka salama assalamu alaikum kana shigo a ce bismillah ga ruwa ga abinci kafin ma fara magana fa watakila kuma daga nan sai a ce ga kaji ga dawisu an soyo
ka san mafi yawanci irin waɗannan kudade su ne suke furgita wasu daga cikin al'umma musamman ƴan kasuwa mutum sai ya ce bari mu bar kasuwanci na an tafi siyasa
to Allah ya soyi ka san wani ya ba da shawara ya ce ya kamata zaman majalisa ma ya koma duk dan majalisa ba za a bashi gida ba za a bashi kudi ba sai ya zo an zauna ana zauna sai a ce to ga 50,000 kudin ladan zaman yau sai kuma mun sake zama ka kuma za a rage kashe kudi
a sosai da zani ba dan dai tsarin mulkin ƙasa ya ba su wannan damar na sai in ce kowa kamata ya koma gidansa na da ma'ana gidansa da ya baro zai tafi wani guri ko da ba zai zauna a kowane lokaci ba a ce asabar da lahadi dai a ce yana wannan unguwar ta sa albishi ya ji koken mutanansa
to wannan shawara ka je ka kai wa sha'aban mana
to ai shi
da kanka
na tabbatar da cewa yana sauraron mu kuma zai iya aiki da irin waɗannan shawarwari
tunda kai aiki da shi gaskiya ne to ka san har yanzu muna majalisar dattawan a yau majalisar dattawan ta yi wani zama shi ma ya zo da hautsini an yi hayaniya saboda shugaban majalisar ya kawo wasu kudura-kudura anzartar bayan anzartar kuma daga baya abin ya zo da hayaniya sanatoci sun tashi suna hayaniya amma bara mu fara jin shi sanata Abubakar Bukola Saraki me yake cewa wajen gabatar da wayancin kudura-kudura doka hakan al'amuran tattalin arziki domin tallafa wa matasan ƙasa su dogara da kansu waɗanda suke goyon bayan dokar su ce eh waɗanda ba sa goyon baya su ce a'a bukata ta biyu ita ce umarta da gwamnatin tarayya ta yi ƙari kan kasafin kuɗi a fannin ilimi domin ta ware kaso 26 cikin 100 wanda za a gani a shekara mai zuwa masu goyon baya su ce eh waɗanda ba sa goyon baya su ce a'a bukata ta uku ita ce kan batun ɗaukar aiki a fannin jami'an tsaro wanda gwamnati za ta rika ɗauka duk shekara aƙalla kuma duk shekara a dauki ma'aikata 100,000 a fannin tsaron a kowace shekara masu goyon baya su ce eh waɗanda ba sa goyon baya su ce a'a
to kaji shugaban majalisar dattawa sanata Abubakar Bukola Saraki
to fa sai dai ka san daga baya ya zo da hayaniya abin domin shi sanata Barau Jibrin da ke wakiltar Kano ta Arewa anan Kano ya tashi ya kalubalanci wasu kalamai da akai da aka nuna cewa akwai ƴan tarikayar baya a Kano wanda ya ce san ba haka yake ba Kano lafiya kalo muke zuwa ba wani ƴan tarikayar baya
the motion says know that the northwest states of Zamfara
wannan maudu'i da muke tattauna a kansa shine batun kawo daidaito tsakanin mai shi da mara shi sai dai an yi amfani da kalmomi marasa daɗi waɗanda ni a kaina ba su yi min daɗi ba domin muna lokaci ne na siyasa ina so in tabbatar wa da wannan gida cewa mu a Kano ba mu da ƴan tada ƙayar baya lafiya lau muke zaune don haka bai kamata a amfani da wannan kalma ba domin za ta iya haifar da matsala to kaji sanata Barau Jibrin sanata mai kyau ta Kano ta Arewa a nan jihar Kano wai ya batun ƴan baka ne wai fara zuwa ne
ƴan baka ka san akwai su mai kana zara
mai kana zara shugaban kungiyar Nasarawa ina mafita amma fa mafitar nan ta samu ne wai
to gashi nan dai dan jami'ar APC ne ne ka sani su suke da gwamnati a wannan lokaci
amma fa na kuna hira da shi anya bi ga ma mafitar nan
wanda ya shigo yana ankarar da gwamnatin jihar Kano bisa rashin na'urar daukar hoton kashi a asibitin Sasunusi
kaga dai ba mafitar a asibitin Sasunusi kenan ya kamata gwamnati ta ji wannan kira nasa
in da mai girma gwamna da kwamishinan lafiya ni wani abu muka hango na idan an sani a gyara in ba a sani ba to kuma muna sanarwa muna ba da shawara asibitin Sasunusi tawa ta kai ne naje da mara lafiya babu injin x-ray mashi ba wannan x-ray mashin wannan injin da ake daukan hoton kashi da haka muke kira da mai girma gwamna da kwamishinan lafiya wancan karatu da muka yi na baya idan an sani a gyara in ba a sani ba to a dauki matakin gaggawa wannan inji da muke magana shine idan an saye shi mara lafiya za a samun masa sauki babu shi ba fita wajen asibiti ije dauko hoto idan an sai shi an bayar a wannan asibiti mara lafiya zai samu sauki na farko asibiti ne samu kuɗin shiga na biyu an sauwake wa mara lafiya kai kawo da fita wajen asibiti je dauko hoto wanda wannan shi muke kira da gwamnati idan abubuwa sun faru irin wannan ayi kokari a saka ido a dauki matakin gaggawa domin gwamnati ta al'umma shi al'umma su suka kawo gwamnati mutane sun yi kokarin su sun dawo da gwamnati to dan haka ko idan mun hango gyara zamu zo mu fada a gyara domin a gudu tare a tsira tare kuma wannan asibiti daga babura ma ana kawo mara lafiya kuma dinnan da wannan likitan kashi zai zauna sama da mutum 500 suke zama su ganshi kuma sama da mutum 2000 alal akalla suna zuwa wannan asibitin za su nusi to kaga yanayin asibitin girman asibitin bai kamata a ce irin wannan abubuwa babu su asibitin ba muna kira da mai girma gwa da commissioner lafiya a gyara domin al'umma jihar Kano su kawo gwamnati kuma talaka ne a gaban mu domin ni dan talaka ne daga inda na fito kuma asibitin na talaka ne ni ma na je ta fara a kaina
to baka ganin cewa mai girma gwamnati yana sanar da wannan ba sai kun shigo kafar labarai kuna sanar da shi akan irin waɗannan abu dan bayana sanar da su da mutun da fara
a idan da ya sani abin da naje na gani ba zai yadda wannan tsarin ba domin kuwa na tadda mutane azubi sai kai wa mutane kuka dan haka nake da shakkun bai sani ba kuma ka cukan kudin injin nan naira miliyan 15 ne to kaga ya kamata ku asaye shi akai domin a gudu tare a tsira tare sanda ma kuma kowa ya gudu ido ya koma tsakarka tai daga daga na kure ka shaka shi mu muka she ganduje muke idawo to ko ya dawo dole mun hango lam a muzo mu fada a gyara domin a taimake dan talaka talaka ne a gaban mu domin ni dan talaka ne
to kaji mai kana zara shugaban kungiyar nasara ina mafita a jami'ar APC wanda kuma har yanzu mafita bata samu ba a kalamansa
akwai Abdullahi Gwazayi
da me yazo
Abdullahi Gwazayi ya shigo yana mayar da martani ne akan wasu yan kunkusiya tare da yaba wa gwamnatin jihar Kano bisa yadda take tsarin tafikar da wannan gwamnati ta ta yanzu
ka san Abdullahi Gwazayi suna daga cikin wanda suka fito da rigimar nan ta kumbotso ko da yanzu an musu Allah isa bayan da aka yi mafarki
A yau a jihar Kano mai girma gwamna ya zama abin da karena shi yake baka tsoro domin yan kwankwasiya da kafin zabe cewa suke mai girma gwamnan jihar Kano ba zai iya komai ba kwankwasiya fa karfin sa amma a yau ya jika kwankwasa madacin da har abada ba zai iya shanyewa ba domin a yau sun daina magana a kwato kujera abba gida gida a kota Abbasu magana suke a kai karar gwamnati a kwaci kujerar sarki kaga ya zama mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zama musu kada dama ruwa kada hana hanwan kan gefe ba dan komai ba yanzu ya dauki hankalin su daga kan maganar siyasa ya maida ita maganar sarauta wannan kwarewa ce wannan gogewa ce wannan shine iya mulki kuma wannan shi yake nuna cewa Ganduje yayin kwankwasa ne a siyasa
to wai ana zargin duk wannan irin badakala da lamba da yake yi kama daga masarautu da zuwa kotu yana aiwatar da wannan abu ne wai diddan yana ganin cewa kamar ba zai kai ga cimma gaci ba a wannan shari'a
to ai kwankwasa shi ya fara irin wannan abin Khadija a yau mai girma gwamnatin jihar Kano idan akai wannan kinga tarihi ne yake maimaita kansa duk fa inda kwankwasa ya ajiye daga nan Ganduje yake dorawa dan haka wannan sarautu guda hudu kari alkhairi ne a jihar Kano domin za su dinga competition suna rige-rige wajen kai ci gaba da wajen kai wa al'ummar su alkhairai wanda yafi kwarewa shine zai zama zakara a cikin su kai yau mai girma gwamnatin jihar Kano ya dauko dan sarki ya mai sarki ya dauko sarkin Rano ya dauko sarkin Kara ya dauko sarkin Gaya duk dai waɗannan masarautu da ya dauko duka suna da cikakken tarihi kuma dukkanin su sun cancanta ma su rike sarautar jihar Kano ba ta wannan yankuna ba kuma maganar rikewa da ake magana ai wannan kananan hukumomi 12 su za su rike wannan masarauta tare da sanatan su da ƴan majalisa da kuma jihar Kano ba wai nauyi ne da jihar Kano ba
amma al'umma sai suke ganin ba haka ya kamata kamar lamba dai ba duba da yadda ake cikin hali kamar na azumi yanzu da ya rika taimakawa talaka da sauransu ba ajiya taba gidan masarauta
kin duba kananan hukumomi 44 na Kano na jihar Kano duka santocin da aka saba cewa as usual duka shekara ko ina an kai kayan abinci ana ci gaba da ciyar da abinci mai inganci ana bibiya talakawa suna amfana suna gani a kasa mu a karamar hukumar kumbotsa mai girma honorable chairman Kabira a dofan shekara ya setting committee wanda yake bibiyar wannan cewa dan a tabbata wannan sako na gwamna ya je
Abdullahi Gwaza yake nan na jam'iyyar APC to ya batun da makaradiya ga san fa ana sharbar ta kuma mutane da yawa ba san tarihin ta ba mun kwaso tarihin nata akwai jarumin nan gwarzo a fannin ilimi wato Dr. Sa'id Ahmad Duka da yake mana bayani akan demokradiya
wanda kuma a yau ma zai dora mana akan ci gaban da demokradiya take haifarwa da kuma yadda ya kamata masu kiran kansu da sunan demokradiya su rinka yi
har yanzu muna buƙatar waɗannan da suke samu su ci da sunan demokradiya to ana nan ana bin su alhaki cewa komai wahalarta tunda waɗansu suke amfani da ita suna ci gaba to wajibi mu ma namu waɗanda suke karɓan shugabanci da sunanta wajibi su abin da za su ciyar da mu gaba
Dr. Kasan ba za a rasa wata kila barazana ko kuma ci gaba ko kalubale da demokradiya take fama da shi ba ko kuma take haifarwa a kasashen duniya ya abin yake
babban kalubalen da yake fuskantar demokradiya a duniya shine da aka dora ta a tattalin arziki na jari hujja ya zamana wato magana ce ta kuɗi dan haka ba za ka iya shiga siyasa ba sai kana da kuɗi ko kana da wanda yake da mai kuɗin da zai tsaya maka wannan ya janyo matsala ta biyu shine cire tarbiya daga cikin al'amarin wato a raba ta da addini a ce ba ruwan siyasa da addini wannan ya sa an cire tarbiya wannan ya sa shine ake cewa da ƙuri'ar liman da takaruwa duk daya suke saboda haka wannan ya sa liman in ya fito ya tsaya takara karuwa za ta iya fitowa ta tsaya takara kuma wata kila ta nana shi da ƙasa saboda haka wannan ya sa a gwamnatin ma ba a tunanin hisabi dan haka in an shiga gwamnatin ana yin ta'adi akwai ina a duniya kawai ne wani wajen ne yake daren wani a Turai da America saboda ƙarfin doka an kama ka yana sa waɗansu su rage amma har gobe waɗansu nanan suna tabkawa ba a gano su ba su sha ya kasashen musulmi irin su Indonesia su Malaysia tarbiyar musulunci da aka goya cewa duk da an ce demokradiyya ko siyasa ba ruwanta da addini su sun ce sun ki sai sun hada ta da addini wannan tarbiyyar tana sawa mutane su ji tsoron Allah saboda tsoron hisabi amma a wurare irin su Najeriya da babu karfin dokar musamman akan masu karfi da kuma babu maganar a hada su da Allah ko su ji tsoron ranar gobe kiyama ko hisabi wannan ya sa ya dada janwo mana tabarbarewa da koma baya fiye da kowa in kana neman dalilin da isa muke da zama kura baya saboda su wadancan ɗayan biyun nan yana musulun linzami doka da oda tsoron Allah mu kuma masu mulkin su taka doka yadda suke so kuma su sha sannan ba sa so amma ambaci Allah a cikin al'amari to idan ba watakila an yi dabarun da za a rage illolin shi kuma jari hujja matsalar sa shine babu magana shi ma Allah a ciki sai maganar riba da dabaru saboda ka duk abin da za ka yi ka ci riba in kai kasha musamman idan ko rashin gaskiya ne in ba a kama ka ba in kuma an kama ka shikenan doka ta danyi aikin da za ta yi a kanka
to kaji Dr. Saidu Ahmad Duka malami a Jami'ar Bayero a sashen koyar da al'amuran siyasa wanda kuma da wannan ni Ahmad Rabiu Jain nake cewa na baka da masu sauraro ai saurar lafiya
to masu sauraro yayin da ta kasance kenan a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci a madadin jagoran shirin Muzamil Ibrahim ya kasai wanda kuma da shi ne muka gabatar da shirin sai kuma abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa Ahmad Rabiu Jain sunana nake cewa mu kasance lafiya